Ya Allah ya Allah na roka Allah ni kai ne na roka baro ki ka ton to huiba ku jama ha tambaya ni keda ku jama ha tambaya ni keda.
Masu saurari, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Idan kuna biye da mu makon da ya shige, muka ziyarci jihar Kebbi, inda wani mahaifi ya daura ɗansa na tsawon lokaci a turken dabbobi, da mahaifin ya bayyana cewa yaron yana da tabon hankali da yake janyo masa masifa. Muka kuma yi alƙawarin kawo muku hirarraki da muka yi da mahaifin da hukumomi da masu ruwa da tsaki kan wannan lamari, sai dai baya ta haihu. Domin kuwa a cikin makon nan muka sake samun labarin irin wannan matsala a jihar Kano, inda aka samu waɗansu matasa biyu da iyayensu suka ɗaure su na tsawon shekaru. Za mu fara da labarin Ahmed Aminu, matashin da mahaifinsa ya kulle a gareji na tsawon shekaru 7. Ga bayanin da Comrade Haruna Ayagi, daraktan cibiyar kare haƙƙoƙin bil'adama, ya yi wa wakilinmu Mahmud Ibrahim Kori a kan wannan lamari.
A wannan ƙaramar hukuma ta Tarauni, ako in charge na wurin da ake mai desk officer ne, shine ya gano abin da ya gano akan matsalar wannan yaro. An kame rahoto shi kuma sai ya liaison da shi zonal coordinator. Zonal coordinator ya nemi umarni na, ni kuna bada umarni a je a duba. Lokacin da aka je aka duba, waɗanda suka kawo wannan rahotanni makwabta ne. Da aka je aka gano wannan bawan Allah, aka dauko shi, to a kaida aikin mu da jami'an tsaro muke aiki, domin wani abin dole sai su, domin crime ya shigo to sai mun sa su a ciki. Amma abin da yake civil ne, to muka kokari mu control din shi a tsakanin mu, tunda mu doka ta ba dama a zauna ko sulhu ko wani abu. To a can da aka zo aka yi haka, mun je mun sanar wa jami'an tsaro. Jami'an tsaro sun shigo lamarin nan, wato Division of Police Office na Hoto na Marini, to ya shigo wannan lamari. A nan aka je aka gayyato baban yaro da matar shi da kuma waɗansu wanda su uku ne aka haɗo gaba ɗaya aka kawo su, domin a tantance ina matsalar take ne. Matar wannan bawan Allah, shi ainihin Aminu, mahaifin wannan yaro Aminu Haske, to ba baban yaron ba ce. Shi yaron yana cikin wannan yanayi a wannan wuri a aje tun hijira ta Allah 2013. To kaga an ka auna yau wajen shekara 7 da watanni 8 da yanzu da ake ciki. To shi kuma yaron yanzu shekarsa 32. Kaga tun yana dan shekara 25 yake cikin wannan kangi. Kuma inda al'umma suke ba mu labari, tun farko uban yana mai abin da bai kamata ba, har ta kai ga ya rike shi a wurin. Al'umma sun tuhume shi, kamar yadda mu ma muka tambaya, me ye dalilin ka? Ya ce ɗansa yana shaye-shaye ne. To ko shaye-shaye yake, ai ba kai kamata ya mai ba.
Ku da kuka je a wannan yanayi, tun da ka ce kun samu bayanan sirri kuma kun haɗa hannu da jami'an tsaro, da aka je wannan wuri, a wannan yanayi kuka samu shi wannan yaro?
Wato yanayin da muka samu wannan yaro, na farko dai ba ma ya iya tashi kwata-kwata, kuma na biyu yanayinsa ya zama uwa ya dan matafu, na uku a dandaren siminti yake, ba zancen shimfiɗa, ba zancen wani abu na welfare, na hudu kuma wurin da aka sa shi wuri ne keɓantacce, mu'amalarsa da al'umma kwata-kwata babu. To kaga an kuma sa shi cikin wani yanayi na trauma, wato damuwa ta dame shi har ya shiga wani yanayi. A haka muka same shi, aka ɗauko shi. To a sannan mu muka ɗauko shi gaba ɗaya, muka tawo da shi, sai muka ga abin da ya kamata mu yi, mu soma tunanin asibiti. To ana cikin haka, sai ita commissioner mata ta samu labarin ga halin da ake ciki, ita ma ta turo wakiliyarta, ta zo muka haɗa da wakilanmu a Division Police Office, aka tattauna magana. To mun yi magana lokacin da wakiliyarta cewa za a ɗau wannan yaro a kai shi asibitin da zai samu kulawa ta musamman, amma ake ce mun ko za a iya kai shi private hospital. Sai to mu da amma wani zubin abin da yasa muke jin baikin gwamnati, in mun fara abu ta shigo, ba mun ce ba za ta iya ba, to amma a fara abu a mai rukun sa kai na kashi.
Da kuka hallara ofishin yan sanda, kuka tattauna, me kuka cimma a kai?
An cimma matsaya a nema wa yaro lafiya farko tukuna, sannan su kuma wannan suka aikata laifin kasu gudu. Jami'an tsaro sun amfani da damar su, sun kamo su
da wadawa kenan,
sun kamo baban yaron da ita matar mutumin, tunda ba uwar yaron bace, da waɗansu mutane uku wanda ana tunanin da sa hannunsu. To amma a yanayin yadda bayanai ya zo, su wannan uku an kokarin ganin ba sa hannunsu, amma wanda da yake gidansu kullun suke tashi su ganshi su ga yaya yake ciki, ai ba kamar su ba. Hakan ta sa da ne suke transfer case din zuwa state CID. Wannan muna da tabbaci an kai magana nan state CID.
Ma'ana su waɗannan mata uban yaro da matar sa kenan?
Baban yaron da kuma matar shi. To shi kuma yaro a lokacin sai muka ce to ai kokarin kai shi asibiti. Allah ya saka wannan DPO da alkhairi ya hada mu da dan sanda mun dauki mutum mun kawo. To amma abin mamaki da gwamnati
bangaren asibiti ko kai
shine ai gwamnati bangaren office din mata wato woman affairs office wakili ma'aikatan mata wakilin ta ce za a kai shi asibiti da zai samu kulawa kyakkyawa sai muka ga an tafi Murtalama Special Hospital ba mun ce asibitin bai cancanta ba ba mun ce ba kurarre bane ba mun ce bai dace ba to amma abin da zai da kona min rai da muka je sai a kai shi bangaren da ake ce mai A&E wato accident and emergency to abin da ya kona
min
taimakon gaggawa abin da ya kona min rai yaro wajen shekara 7 da wata 8 a wani yanki a kulle sai dai ya ga babansa babansa ko wannan mata ko wani to yanzu an dauko shi an kawo shi wani waje da nan kuma inda aka kawo shi sai muna kalli abin uwa ba a yi wa yaron adalci ba dalili na farko dai kafin ma a samu gado mun fi wajen awa 2 muna babtakar a emergency ma a samu gado ba don kuma ba saboda wai ba don kin kulawa su ba a'a mun je mun tara an yi accident da dama wanda dama yankin abin da ya gada kenan to shi kuma yaro an kashi shi na farko ba accident ne ba ba kuma wani ne ya kade shi ba ba komai ba ba nan ya kamata a kai shi ba to amma bin as ita gwamnati ta ce ta shigo muka zura mata ido muga abin da za ta yi sai kasance an kai shi nan emergency na farko na cewa metro din nan yanzu ana emergency main road din emergency akan yaran nan tace ga katin sa abin da yaro yake bukata kulawa ta musamman ita to yanzu nan an kawo shi na farko gadan ma da metro din ta yi kokari aka samu gefen sa kuma mutum ne yake kakarin niyyar mutuwa ma tunda sun yi accident na mota jikin shi duk jini ga sara a jikin shi ga shiyo ga kujewa to kaga wannan bawan Allah an ciro shi daga can kuma an zo an hada shi da wanda yake kallo yana wani yanayi kaga firgice wasa ma sai ta karu kenan mai kon sauki sai ga an nemi mai kuma rashin sa raina ya baci sosai kuma ana haka yaji wannan na ihu yana wayo Allah wannan yana kafata wannan yana aha wannan yana nishi kyakkyawa tunda dai an sanar da emergency yake tunda sannan an kawo wanda ake accident abun ba dadi ba kyan gani mu kanmu masu lafiya ba mu ji dadin ganin abun balantana shi da aka ceto shekara 7 da wata 8 a wuri sai muka ga bai dace ba nan take ne tema ganganu akan abin
to ya haka ne ku wannan mataki kuka dauka tunda kun aminta cewa wurin da aka kai shi don neman lafiyar sa bai dace da abin da yake nema ba
to abin da matakin da muke shine ita wakiliyar commissioner ita ce mu yi hakuri za ta yi mu'amala da commissioner za ta yi magana da ita za a nema mai canji sai muka ce to amma su na daki ba sun ce nan fa mutumin nan ba accident ne ba za su iya ba mu dama ta kwana 2 wato jiya da yau shekarun jiya da yau idan ya fice a nema mai mafita ko a wannan asibiti a kai shi inda ya kamata a kai shi ko kuma a dauke shi a kai shi wani asibiti
ko a binciken ku ko kuma ana ku tunanin wannan wuri ya kamata ya fi dacewa misali a kwantar da wannan yaro ko kuma a kula da shi
to na farko dai mu ana mu tunanin tunda mun saba irin wannan yaro ya zama uwa bai san me yake ba to kamata yayi a kai shi AKTH bangaren psychiatry suna da kulawa ta kwakwalwa kwakwalwarsa ma ta soma dawowa tukuna a soma sanin tunanin shi sannan a wurin nan akwai wanda su kuma ilimin sanin abinci ne jisu a kirawo likitan ya kalle shi ga irin abincin da ya kamata ya bashi sannan mai kashi ya zo ya kalla mai jijiya ya zo ya kalla mai zuciya ya zo ya kalla mai jikin gaba ɗaya ya zo ya kalla mai ido ya kalla amma abin da za a fara bashi kulawa kwakwalwa tunda inda na fuskanci yaron yayi wani abu ma a lokacin duk da bashi da lafiya sai na dan tausaya mai mun bashi bread tunda a lokacin muna kokarin mu bashi abinci to muna gudun wanne irin abinci ya kamata mu bashi tunda a yanayin da yake so da mai ilimin sanin irin abincin da yake dace a bashi baya wurin sai muka yi mai dai tunda ya ce na son ya ci abinci muka yi mai na gaggawa muka kawo mai bread da ya ci shi hama ya gama da shi dandanan ya sha ruwa jim kadan sai ya ce ai wani yazo ya kwashe mai abincin cikin nashi to kaga akwai wata alama ta kwakwalwa a tare da
to shirin domin iyali ya samu jin ta bakin kwamishinan ma'aikatar mata ta jihar Kano kan wannan lamari za ku ji abin da take cewa za ku kuma ji hiremu da wannan matashi da ke kwance yanzu haka a asibiti inda ake kula da shi Kafin nan a madadin Mahmud Ibrahim Kwari da ya bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da kuma Chubahiro Dedone da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Kada ku manta, kuna iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafin mu na internet voahausa.com idan kuka matsa shirye-shiryen mu. Da alheri.
Kai mata su ne duniya, su ne dadin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya.